بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى سادوا أولا يمشينا لهذه أشرين دا أشرين كودة دا بندسان يبدأ أشرين يقول ashirin ga watan Zulqa'ida, watan sha daya a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 7 ga watan 3 shekara ta 1999, don ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid. Wannan shine darasi na nawa? Darasi na 32. Matashiyar maganar mu da zamu tashi yau, babu man asaa al-ulama wal umara في تحريم ما أهل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب ديك مغانا كانت ومن أطاء العلماء وان دكي وما لم يطاء والأمراء كوشو قبني ولعل صلى كنا قوة أنسنس ييمس طاء في تحريم ما أهل الله cikin haramta abinda Allah ya halatta, au tahlili ma harrama, ko halatta abinda ya haramta, faqad ittakhadhahum arbaba, hakika ya rike su a matsayin rabbobi. Arbab jam'i ne na kalmar rabbu, rabbu kuma ubangiji mai halitta. To amma abinda ake nufi da rabbu anan abin bauta, kamar ya rike su abin yi wa bauta, wanda duk yayi da'a ga malamai ko sarakuna wajen halatta abinda Allah ya haramta, ko haramta abinda Allah ya halatta, to hakika ya rike su a matsayin ababan bauta. Ittakhazahum arbaba, ya rike su a matsayin ababan bauta. Ubangiji ta'ala ko da dai bai amince ba ka riki wani wanda yake abin halitta ne shi a matsayin abin bauta. Wanin nan koda mala’ika ne, wanin nan koda annabi ne, ballantana mutumin da bai kai mala’ika daraja ba, ballantana mutumin da bai kai annabi daraja ba. Wala ya amurakum an tattakhidhul mala’ikata wan nabiyyina arbaba a ya amurakum bil kufri ba da idza antum muslimun, da dai Allah baya umartar ku riƙi mala’iku da annabawa a matsayin arbab, ababan yi wa bauta. Allah baya umartan ku da wannan. Duk abin da yake bauta ne haƙƙi ne na shi kadai. Sai yace aya amurukum bil kufri, shin Allah ya umarce ku da kafirci ba da idza antum muslimun, bayan ku kuna musulmai? Ma'ana yaya zai umarce ku da bautar annabi ko mala'ika, yayin da ko bautar annabin nan ko mala'ikan nan ko kafirci ne? Kun gane da kyau. Wa qala ibn Abbas يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. عبد الله دان أباس يا فدا أبو الأباس كما دان أباس ينر دان أباس كما بابن سشين أباس بطن النبي صلى الله عليه وسلم وتكنين تكن أهل البيت. Abdullah dan Abbas yana cikin samarin sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, dan Abbas bai wuce shekaru 20 a duniya ba. Abdullah dan Abbas yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, ya kusata wani dutse ya rufto muku daga sama. Aqulu lakum qala aqulu qala rasulullah, ina cewa manzon Allah ya ce, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, ko kuma kuna cewa Abubakar da Umar sun ce, lalle saura kadan ai muku ruwan duwatsu daga sama. Yana faɗin haka ga waɗansu mutane da suka samu saɓani da shi dangane da fayyace wanne ne cikin nau'ikan aikin haji guda uku ya fi falala, shin ifradi ko kirani ko tamattu'i. Su waɗancan mutanen suna da ra'ayin ifradi ya fi falala. Abdullah dan Abbas yana da ra'ayin tamattu'i ya fi falala. Abin da ya kafa hujja da shi dangane da fallar tamattu'i akan sauran ayyukan aikin haji, hadisai cikin Bukhari da Muslim da waninsu. Manzan Allah yake cewa, ka san a tarihance manzan Allah ya yi kirani ne, kirani ko mutum zai koro dabbarsa ta hadaya tun daga wato ainihin inda ya ɗauki harami. To annabi yake cewa, law istaqbaltu min amri mastadbartu, da za a dawo mun gaba baya, da za a dawo mun baya ta koma gaba cikin al'amarina, abin da ya shuɗe a maimaita mun shi masuktul hadiya. Yace da ba zan yi hadaya, da ba zan koro hadaya ta ba daga Madina. Yace da na yi tahalluli daga yin umara, shikenan in yi tahalluli in cire kaya in ci gaba da sa kayan gida, ranan tarwiya 8 ga wata in dauki ne da aikin haji, ya zo me kenan tamattu'i. Wannan sai nuna falalan tamattu'i akan saura. Da kuma hadisin Muslim da Annabi ke cewa, afdalul hajji al-ajj was-sajj, mafificin aikin haji shine al-ajj was-sajj, wato aikin hajin da aka daga murya wajen talbiya labbaik allahumma labbaik, da kuma aikin hajin da aka yanka dabba a cikin sa, aka zubar da jini cikin sa, shine dabbar hadaya. Kaga ifradi babu wannan ciki. Da sauran hadisi da suke nuna fifikon tamattu'i akan ifradi, shine hujjar Abdullah ibn Abbas. Su ku abokan magana sa ba su da hujja, sai cewa Abubakar ya ce, Umar dan Khattab ya ce, da ya kawo musu maganar Annabi sai suka kawo ta Abubakar, yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, lalle ya kusata dutse ya sauko muku ya fado akan ku daga sama, Allah ya yi fushi da ku. Yaya in ce Annabi ya ce ku ce da Abubakar da Umar sun ce? Dan Abubakar baya da falala? Dan Umar baya da falala? Ba wani mutum a cikin musulunci da zai samu falala ta irin ta Abubakar, irin ta Umar, babu shi. Daga nan har kiyama ta tashi ba za a yi wani bil adama ba da zai samu falalan Abubakar ko Umar. Su ne mafifita bayan Annabi, da Allah ku daga sallallahu alaihi wasallam, su ne mafifita bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tare da haka Abdullah da Abu zake cewa, in an bi ra'ayin su an kyale na Annabi, akwai tsoron a yi wa mutane ruwan duwatsu daga sama. To ina ga idan an bi ra'ayin wanda bai kai Abubakar bai kai Umar ba, kai bai dauki kashi daya cikin dari na falalan Abubakar ko Umar ba, ina matsayin mutane in sun bi ra'ayin wannan din sun kyale na Annabi? Yanzu fa idan muka kyale bayanin Annabi muka bi na Abubakar, kila sai mu ce mun bi na babban abokin sa. Akwai abokin da ya fi Abubakar? Babu. Mun bi na sirikin sa, wanda ya aura masa yarsa ita ce Aisha. Mun bi na farkon wanda ya imani da shi cikin maza. Haka idan mun bi ra'ayin Umar ɗan Khattab, za mu ce mun bi na abokin sa bayan Abubakar. Mun bi na sirikin sa, wanda ya aura masa yarsa Hafsa. Mun bi na kaza, duk suna da falalansu. To amma tare da haka Abdullahi ɗan Abbas, tunda ya kwankwada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin bi a duk duniyar nan shine manzon Allah, sai nuna bin Abubakar da bin Umar, yayin da ra'ayin su ya saba mana Annabi, to halaka ne. Ba wai dan saboda Abubakar da Umar ba su da falala ba, sai dan falalar su bata kama fallar waɗanda aka kyale maganar sa aka bi su ba. Da haka duk wanda za a faɗi falalan sa, ka sallama cewa yana da falala din, a ce shehi wane yana da falala, wali wane shi ma yana da falala, malam wane shi ma yana da falala, duk karamomin duniyar nan nashi ne. Bata kai mu'jiza ɗaya cikin mu'jizozin annabi masu tarin yawa ba, ko ta kai? A sa'ilin nan ya za a ɗora su kan sikili tsakanin shi da Annabi? Idan ka ce yanzu a idan ka kiba maganar sa, kai masa rashin kunya ba, kai masa daidai ba, ka raina shi ne, shi yasa ka kyale maganar sa, ka bi hadisi? Sai mu ce to kai ka raina Annabi ne da haka ka kyale hadisin sa, ka bi fatawan shehunka? Idan nayi karfin hali na ce na raina shi, da haka na kyale maganar shehu, maganar shehunka, na bi ta Annabi, na yi matsayi na cikin musulunci, na fita ko ina ciki? Ina cikin musulunci. Idan kai karfin hali ka ce eh an raina Annabin, an mu fatawan shehi, me matsayin ka? Abu ne wanda yake kamar rana lokacin azhar, a sarari yake da mutum zai fahimci abu. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, imam ahlus sunna wal jamaa kenan, Ahmad ibn Hanbal yace, ajibtu li qaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, yace ina mamakin mutanen da suka gane sanadi da ingancinsa, an ce haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, har zuwa ga Annabi. Suka bi mazajin hadisin, duk sun inganta, sun cika sharuɗan da ake karɓar riwaya idan an same su, tare da haka sai ka kyale wannan hadisin. لرأي سفيان يذهبون إلى رأي سفيان ستفي زوج رأي سفيان الثوري سين سفيان ابن سعيد الثوري دير قلت كم من يمال من تابعي ينادى مذهب تفكيه تنفر مذهب المالكية كو شافئية سيدي باربو تابت يعطوا بني إلين يدى أكربو تيعطوا مذهبو بنا بداولو يمبا كبشي ما بجم مجتهدين مستقل بفتواه ورأي ينا تن قشن كالتا وجم فتواه dangazike da sauran malaman mazhabobin nan guda hudu amma Allah na rubuta karbuwa ga wanda yaso aka karbi su suka karbuwa wurin jama'a shi kuma bai karbu ba rashin karbo su bai nuna ba kan daidai yake ba haka Allah yake rubuta shura ga wanda yaso an gane ko yake cewa ina mamakin mutane dan me za su kyale hadisi bayan sun ga ya inganta sai tafi zuwa ga ra'ayin Sufyan wallahu ta'ala yaqul Allah ta'ala ko yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم wadanda ke saba umarnin annabi su kiyayi wata fituna ta same su ko azaba mai radadi ma'ana duk mai kyale umarnin annabi ya ji ya gani cewa umarnin annabi ne ya kyale shi ana ji masa tsoron fituna fituna shine kafirci ko shirka ko cikawa ba da imani ba aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su a duniya ko a kiyama saba umarnin annabi babu dadi a cikin sa sai ta tadri mal fitna ka san me ake kira da fitna da aka yi bayanin ta nan al fitna fi shirk abinda ake nufi da fitna shine shirka la'allahu idza radda baba qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahlak mai yiwa idan mutun ya mayar da wani sashi na maganar annabi idza radda baba qawlihi idan ya mayar da wani sashi na maganar annabi yake karba an ya kafi kalbihi shay'un min az-zayr wani abu na halaka ya wanzu cikin zuciyarsa ya auku a cikin zuciyarsa bai halaka sai zo ya halaka a sanadiyar haka Allah ya tsare mu da haka ya jama'a wajibi ne kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da da'a yadda ka san wajibi ne kadaita Allah da ibada to kuma wajibi ne kadaita manzon Allah da da'a shi yasa kalmar shahada ta gino akan abu biyu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da mutum je sai ce la ilaha illallah bai ce Muhammadur Rasulullah ba to bai zo musulmi ba da ko mutum zai ce Muhammadur Rasulullah ba tare da yaddar la ilaha illallah haka bai zo musulmi ba to haka dukkan ibada take bukatan kalmar shahada a ciki la ilaha illallah ibadan nan ba wanda kana fata da ita sai Allah Muhammadur Rasulullah ibadan nan kai ta yadda annabi ya koyar da zaka nufaci wani cikin zuciyarka da ibadarka ba Allah ba ko da kayi ta yadda annabi ya koyar shin dan Allah zai zama karbabbiya da dai ba ta zama karbabbiya haka da zaka zo ka nufaci Allah da kyakkyawan niyya kai aiki amma sai kai aikin ba bisa koyar annabi ba zai zama karbabbe ba zai zama karbabbe ba duk ibada sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga cikin ta amma anance ba a magance ba ba ina nufin kowace ibada sai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abinda nake nufi kowace ibada sai ma'anar kalmar shahada ta shiga cikin ta shine a tsantsanta ibadar dan Allah shi kadai kuma shine ayi ibadar bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa nadi ibn hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqra'u hadhihi al-aya an karbo magana daga adi ibn hatim dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kirista ne shi kafin ya musulunta sai yazo yaji manzon Allah yaqra'u hadhihi al-aya yana karanta wannan aya dake cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun abinda aya take cewa ittakhadhu ahbarahum sirrike manyan malaman su wato su yahudu kenan wa ruhbanahum da manyan masu ibadar su wato su nasara kenan sun rike su a matsayin mai arbaban a matsayin rabbobi a matsayin alloli ababan bautawa min dunillahi ba Allah ba wal masih ibn maryam haka sun rike annabi Isa danna na maryama a matsayin rabbu abin bauta ba sa bautar Allah wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu da dai ba umarce su da komai ba sai su bautawa Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbatar ma Allah dan shi yake da siffofi na kamala wanda ba tawaya ko na kasu cikin su ya girmama gabarin abin da suke shirkanta shi da shi wannan aya tana nuna zargi ga yahudu da kuma nasara su Yahudu malamai suka bi, Nasara masu ibada suka bi. Ayar da suke ittakhazu dhamirun wawul jama'a yaudu ila al-yahudi wan nasara, yana komawa zuwa ga Yahudu wan Nasara, domin ayar da take kafin wannan tana magana akan ahlul kitab. In ko an ce ahlul kitab sune Yahudu da Kirista, ayar da take kafin wannan mai Allah ke cewa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون akace da musulmai ku yaki wadannan da basu yi imani da Allah ba, basu yi imani da ranan karshe ba, ba ta yin addini addini na gaske, dan jaban addini suke yi. Min allazina utul kitab, cikin wadanda aka bawa littafi sune wa kenan yahudu da nasara. Ku ci gaba da yakar su, kada ku daina, hatta yu'tul jizyata, har sai sun bayar da jizya, wani kudin haraji da za su rinka biyo gwamnatin musulunci, dan su zanto kaskantattu marasa daraja. Ayin yadin, hannu da hannu za su kawo, kowa shi zai kawo nashi, mutum ba zai turo wakilci ba sai ya zo da kansa ya bayar. Wa hum sajiduna, suna makaskanta. Kaga ahlul kitab kenan. To da aka yi gaba kai sai aka ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum, sun riki ahbarahum, malamansu wa ruhbanahum, da ababan bauta da masu ibadarsu. Domin ahbar jam'i ne na al-habru bi fathil ha ko al-hibru bi kasriha, ko kace al-habru ko al-hibru, abinda da yake nufi malami. Ahbar ya zama malamai kenan. Kamar da ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib, ar-rahib kuma shine mai ibada, ar-ruhban masu ibada. To su Yahudu da yake akwai rabo na ilimi tattare da su, sai ya zanto halakarsu ta hanyar malamansu ne. Allah ya jarrabe su da malamai masu son zuciya, wanda ba sa faɗa musu gaskiya. To su kuma sai suka aminta da malaman, suka rinƙa yawa malaman da'a, ba ruwansu da mai Allah ya ce ko mai annabin zamanin su ya koyar, abinda malam ya ce magana ta ƙare sai a bi shi. To su Nasara kuma jahilai ne, galibinsu jahilai ne, ba su da ilimi. Shi yasa duk wanda suka ga yana yawan ibada sai su jarabtu da shi, sai su ce waliyin Allah ne, sai su yi koyi da shi. Ba ruwansu ibadan nan da yake yi daidai ne akan harshen koyarwar annabin zamaninsa, ko shi ya kirkiro. Galibin abinda suke yi na ibada ko kirkirowa suka yi. Wa rahabaniyatan nibtada'uha, haka Allah ta yi rahabaniyanti, wani tsabagen gudun duniya wanda ibtada'uha kirkiro shi suka yi, ba da wahayi ba. Ma katabna ha alayka, da dai ba mu wajabta musu shi ba. To su haka Nasara suke, saboda jahilci. Duk wanda suka gani da siffa ta mai ibada, shin ibadan nan ya gina ta kan koyarwar annabi Isa? A'a, san zuciya ne, kirkirowar shedan ne, sai su garabtu da shi, sai su walitan da shi, ta ce wali ne, sai a bi shi yiwu a tafi. Su kuma waɗancan duk wanda yake malami, ai malami baya ƙarya, duk abin da ya faɗa ko da ya taɓa na annabi sai a bi shi yiwu sai a tafi. To da wanda suka bi malaman, da wanda suka bi masu ibada, sai Allah ta yi duk sun rike su a matsayin mai arbaban, a matsayin rabobi, sun kyale Allah. Ma'ana kuskuren Yahudu sun bi fatawa karkatacciya da malami ya yi mai son zuciya, sun kyale hukuncin Allah wanda wahayi ya tabbatar. Kuskuren Nasara sun bi ibadar wani mai ibada wanda ya gina ibadarsa bisa ga jahilci, sun kyale abinda Allah ya saukar na wahayi. Dukkansu sai aka ce ittakhazu ahbara wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, zuwa karshen aya. Adi bin Hatim ya ce fakultu lahu, sai na ce da annabi, dan lokacin da Adi yake ya ji annabi ya karanta wannan aya, a lokacin nan Kirista ne, bai musulunta ba, har ma da katon cross din shi a wuya. Ya ce fakultu lahu, sai na ce da annabi, inna lasna na'buduhum, ai mu da dai ba mu bautata musu, dan me zaka ce mun rike su a matsayin alloli? Kaga a yanzu kenan, idan ka ce wannan bautan shi, zai ce ba na bauta masa. Shubuhar shi ne shubuhar da wannan zai faɗa. Ya ce ba mu bautata musu, ba wanda muke wa sujada, ba wanda muke wa ruku'i, ba wanda muke wa kaza, dan me za a ce mun yi shirka mun bautata musu? Inna lasna na'buduhum. Kala sai manzo Allah ce da shi, alaysa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimunahu, shin ba sa haramta abinda da halal ne Allah ya halatta shi, su haramta muku shi bisa ga san zuciya? Fa tuharrimunahu, kuma daga lokacin sai ku ci gaba da haramta shi? Wa yuhilluna ma harramallah, shin ba sa halatta abinda da Allah ya haramta? Fa tuhillunahu, kuma ku bisu kuma ku halatta shi din? Fa qultu bala. Adibina ya ce eh, lalle kan da wannan, in dan wannan kan. Kala sai manzo Allah ya ce fa tilka ibadatuhum, wannan ita ce ibadar ai. duk malamin da yace kaza haram ne bayan ko Allah ya halatta abin ka san nassin da ya halatta kace amma tunda malam ne bari ya masa kara abi sai ka bi shi kan wannan to kai shirka duk malamin da ya haramta bayan ka san halal ne ka bi shi kai shirka haka duk wanda ya halatta bayan ka san haram ne ka bi shi shi ma kuma kai shirka dole haramci da halalci baya hannun kowa a duniyar nan yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah sauka masa ta fuskar wahayi wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim Allah sai kada ku rinka cewa abinda harsunan ku kawai suka girbo ku ce kaza halal ne dan dadin fada a baki kawai ba tare da nassi ba kaza haramun ne har kawai idan harshen ka ya girba maka litaftaru ala Allah alkadhib kawai dan ku giro kariya ku jingina ma Allah kenan duk wanda yake kaza halal ne bayan ba halal bane ko kaza haram ne bayan ba haram bane ba me yake nan ya kirkiri kariya ya jingina ma Allah innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib wa la yuflihun wanda suke kirkiro kariya su jingina ma Allah ko ba za su taba rabota ba mata'un qalil za su dan ji dadi su gongoje su shakata kadan a nan rayuwar duniya walahum azabun alim amma suna da azabu mai raddadi gobe kiyama Allah ya tsare su da haka ya'yan uwa musulmi dukkan wanda zai tabbatar ma da halalcin abu ko haramcin abu ko yace abu kaza sunna ne ko mustahabbi ne ko wajibi ne dole ya kawo maka nassi na shari'a da yake tabbatar da haka ba yanda za a yi ka tabbatar da kasancewar abu wajibi ba tare da nassin shari'a ba ko ka tabbatar da kasancewar abu haramun ba tare da nassin shari'a ba ko ka tabbatar da mustahabbancin abu ba tare da nassin shari'a ba me ka dogara da shi ka mustahabbantar dole sai kana da nassi na shari'a littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya inganta da sunnar annabi da haka har kullun abu guda biyu yake zama ramin halakar mutane san zuciya jahilci san zuciya da shi yahudu suka bata jahilci da shi krista suka bata da haka wani malami ke cewa dukkan wanda ya fi san zuciya cikin malaman wannan al'umma to yana da kamanceceniya da yahudawa dukkan wanda yake bauta da jahilci cikin wannan al'umma to yana da kamanceceniya da krista yana da kamanceceniya da krista da haka dole ka yaki jahilci ka yaki san zuciya shine abin da zai tabbatar da kasancewa ka akan as-siratul mustaqim amma matukar akwai son zuciya ta tare da kai matukar kuma akwai jahilci ta tare da kai baka iya lamun cewa kanka gudu daga halaka ba zai yiwu ba dabara bace ba wayo bane ba kuma shekaru bane ba ka shekara 70 sai wani yazo ya dora ka akan bid'a tunda kana jahili kai baka babbitan malamai na kware wanda za su ce qala Allahu qala Rasulullah da wayanka da siyasarka da kasuwancinka da komai da gokonka da komai sai wani yazo ya dora ka akan bid'a ya wahalce ka ita bid'a kuma inda take ga wahala ga balada gararin bid'a kenan sunnar annabi ga sauki ga lada duk abin da yake na bid'a sai ka samu ba kowa ne ke iya yi ba daidai ku ne cikin jama'a sunnar annabi kuwa mafiya yawa ke iya yi kadan ne wanda za a ce ba za su iya sunnar annabi ba saboda uzuri na rashin lafiya ko wani abu daban amma dai in an ce abu sunna ne cikin ruwan sanyi kowa zai iya yi bid'a ce dole wani lokacin sai ka biya an yi maka ka biya kuma a yi maka kuma ba lada saboda wahala ta yi yawa wannan hadisi rawahu Ahmad wa Tirmidhi Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito haka Imam Tirmidhi wa hasanahu kuma yace hadisi ne hasan tabbatar hadisi ne hasan Nasiruddin Albani ya hasana shi cikin littafin Ghayatul Maram fi taqrir ahadith al-halal wal-haram inni masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nuri tafsirin ayan nan dake cikin suratul nur al-thaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayati bara'a mun fahimci tafsirin ayan nan dake cikin suratul bara'a ayat dake cikin suratul nur ita ce fal yahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna zuwa karshe ayat dake cikin suratul bara'a ita ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-thalitha mas'ala ta uku at-tanbihu ala ma'na al-ibadati allati ankaraha adi fadakarwa game da menene hakikanin ma'anar ibada wanda adi ibn hatim da yayi inkarinta yana ganin abin da yayi ba bauta bane sai annabi ya nuna masa ai wannan abin da yayi bauta ne idan ka bi malami kan san zuciyarsa ka san fatawar da ya bayar kishiyar nassi ce kishiyar qur'ani kishiyar hadisi ce ka bi shi akan haka to kai shirka idan ka bi wani jahili ya je ya kulle kansa wani riba ya fita yana wani ibada da wani zikiri da wata hailala da bisa koyar annabi ba sai ka jarabci da shi ka ce waliyin Allah ne ka bi shi cikin irin abin da ya zo maka da shi na samfurin ibada, to kai ma ka yi shirka. Dole ba wanda za ka bi sai malami wanda ba san zuciya ta tare da shi, kaga babu jahilci ba san zuciya. To wannan shi ne. To shi kuma ilimi ko da wani lokaci, dan ilimi samfuri ne. Mu yanzu a kasar Hausa malamai sun yawa, mai karatun ihriniya kadai malami ne, mai dalailu ma malami za a ce, gardi da Allah ya haddasa shi da haddan Qur'ani wanda ko alwala bai iya ba, shi ma malam ne. Malamin zauren da ke zaure ya yi ahlari ismawi ziyar risala zuwa askari, banda shi ba abin da ya karanta a duniya, shi ma malam ne. Haka mai karantar da Qur'ani da hadisi kuma shi ma malam ne. Kaga da an zo ba za a iya bambancewa ba, ka har yan tsubbu malamai ne, har bokaye malam ake cewa. To kaga ba yadda za a yi ka gane. To menene ilimi wanda ake bukata? Ilimin da ake bukata shi ne ilimin Qur'ani da hadisi, ilimin fiqhu, sanin Qur'ani, sanin hadisi, sanin fiqhu, sanin tauhidi. Waɗannan nau'ikan ilimi guda hudu suna ake kira ulumul maqasid wal ghaya, ilimin da ke kulla alaka kai tsaye tsakaninka da bautar Ubangiji. Ilimin Qur'ani tare da bangarorinsa guda biyu, iya tilawarsa karatunsa kenan da sanin fassararsa. Ilimin hadisi tare da bangarorinsa guda biyu, sanin yaya ake gane hadisi dhaifi da wanda ba dhaifi ba, da sanin fiqhun da hadisi ya kunsa. Ilimin fiqhu, fiqhul muqarana, bayan ka san mazhabarka ka lalle ko waɗansu mazhabobi, kana muqarana, kana hadawa tsakanin wancan fatawa da wancan fatawa da wannan maganar wannan malami da wannan, menene dalilin da suka kafa hujja da su, wani dalili ne yafi karfi ko yafi kusa da daidai. Ilimin tauhidi da shine zaka nesantar da kanka daga shirka. To amma dan mutum ya kwana yana karanta dalailu, ya kwana ya fada Allah suka yi mai, ba malami bane ba. Ba malami bane, ba da alaka da malanta ta kusa ko ta nesa. Haka mai karanta ihriniya yayi shekara 20-30 yana koyar da ihriniya, ba abin da ya sani, ba malami bane ba. Wallahi duk wanda ya zo lissafin malamai ya lissafta shi ma yayi kuskure, yayi istighfari. Ƙarya ke. Kar ku ɗauka abin dariya ne, saboda in ba haka ba mutane sun ɗauki duk irin waɗannan a matsayin malamai. Da wanda ya je karanta Qur'ani, ya karanta tare-tare, ya yi satu, ya jafari, ya zama gangaren. Amma ko alwala bai iya, bai taɓa karanta ahlari ba, bai taɓa karanta ismawi ko arba'un hadis ba. Yana gefe guda, wani sashi na littafin ilaya, wani sashi kuma ya rubuta ya sha. Kaga duk wannan shawa ba malami bane ba. Ba su da alaka da malanta, amma irinsu su ne malamai a ƙasar Hausa, shi yasa aka kasa fahimta addini. Sai kuma waɗansu malamai masu son zuciya sun ɗan karanta wani abu na addini, amma abu a gungunce. Sun yi ilimin da ba su tace shi da rariya ba. Ka karanta tanqihul qawl al-hasis, ka karanta mukhtar al-ahadith an-nabawiyya, ka karanta wane ne irin durrusun nasu hina tanbihul ghafilina, duk abu kaza an ce hadisi ne, abu kaza an ce hadisi ne. Ba ka da rariyar da za ta ce ma wannan magana lalle akwai kanshin cewa daga annabi take, ta tabbata, saboda ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba san zuciya ba. Wannan magana kuwa bata tabbata ba daga bakin annabi, saboda ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba san zuciya ba. To kai ba ka da wannan rariyar, ka haddace waɗannan shekara 20 shekara 15 kana karantar da mutane, yayin da duk aka zo ka jawo hadisi aka ce dhaifi ne ko maudu'i, sai ka ce ƙarya ne. Shin yanzu a cikin maganar annabi har akwai dhaifiya? To amma dai yanzu magana da aka ce dhaifiya ce, in dai dhaifi ne hadisin, ai yafi maganar babanka. Kaga yanzu zagin ka yi ba hujja ya kawo ba. Sai mu tambaye shi, maganar ka cewa hadisi dhaifi yafi maganar babana ko yafi maganar baban kowaye, ba ka faɗa wannan maganar da ka faɗa, waye ya riga ka faɗar ta cikin malamai? Waye magabatinka? To malami na unguwa kaza da ke koyarwa a zaure, shi kuma waye malaminsa? Malami kaza da ke wuri kaza, malami kaza, har ka kai mana zuwa ga sahabbai ne suka faɗe ta. In ko ba ka kai mana ba, ka tafi mata takala ɗaya biyu ta yake daga wurin malaminka, ko daga wurin malamin malaminka mata takala ta biyu ta yake. To yanzu wannan bid'ar magana ce da aka yi rota daga baya, wanda ba ta da asali lokacin sahabbai ko tabi'ai, ba ta da asali lokacin Imam Malik ibn Anas ko al-Imam Shafi'i ko al-Imam Abu Hanifa ko al-Imam Ahmad bin Hanbal, ba ta da asali da wanda ka'ida ta ilimi. Jahilci ne, an kure ka karasa yadda zaka yi sai kai zagi. Sai magana hadisi dhaifi ai yafi maganar babanka, kaga wannan zagi ne. Cin mutunci ne, maganar da yake maganar ilimi ba zai wannan ba, dan kowa ji wannan ya san shirme yake, ba ilimi ya magana ya faɗa ba. Sai mu dawo mu ce ta yaya tafi maganar babana ko tafi maganar baban duk wanda ka zaga? Baban wannan da ka zaga idan ya kafa hujja da hadisi sahihi, kai ka kawo hadisi dhaifi, wanne ya foni? dan wani malami yake magana akan haka dangane da masu gina masallaci a makabarta da masu kaza da masu kaza, an kawo hadisin annabi daga Aisha matarsa, daga Ummu Salma matarsa, hadisin Bukhari. Kaga yanzu idan ka kafa hujja da wannan, da maganar wa ka kafa hujja, maganar annabi kuma cikin Bukhari da waninsa cikin littafin sunna, to shi kuma ya kawo hadisin da ke tanqihul qawl al-hasit ko durratun nasi ne ko tanqihul ghafilina, dan Allah wai zai saurare shi kuma. To amma sai su wautar da hankalin mutane, su cire ka daga abin da ake tattaunawa a kai zuwa ga wani abu daban wanda ba shi kuke tattaunawa a kai ba, dan dai kawai su wautar da hankalin mai sauraron su. Sai mutum ya tara littattafai a gabansa, a nuno shi a talabijin da littattafai a gabansa fa, ya ɗauki littafi kaza ya ce a cikin littafin nan akwai kaza, wallahi tallahi shi da kanshi ya san ƙarya yake babu, amma tunda ba ta za a buɗe ka karanta mu ji ba, sai ce a cikin littafin nan Ibn Taymiyyah ya ce kaza, a nan gurin Ibn al-Qayyim ya ce kaza, a nan gurin. Wallahi shi da kanshi ya san ƙarya yake, amma tunda ba wannan littafin babu shi a gidanka, babu shi a gidana, babu shi a gidan masu sauraro da kallon talabijin, shikenan sai ya ci da bugunan sai ya wuce. Kuma ga su da su kullum abin da suke kallo ba wai mai Allah da manzon sa yake so ba, mai mutane suke so. Shi yasa sun san masu saurare suna son lakani, suna son bara, suna son Fatiha, da anjima sai a ce ga wata falala, ga fa'ida, mata a cikin gida sai a dauki biro za a ji fa'ida. Haka suke farautar mutane, wato kaga abinda mutane suke so suke fada, ba abinda Allah da manzon sa yake so ba. To wannan shine wato sharrin bidi waliyi din ma yafi annabi daraja. Haka suke kasa su, daraja guda uku ce, da wali, da annabi, da kuma mursali, manzo. An gane ko? Wali da kuma annabi da mursali, waye a kololuwar sama? Wali. Waye ke bi masa? Annabi. Waye na ƙarshen kasa? Manzo. Haka dai daga cikin sai ce, maqamun nabiyina fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Maqamun nabiyina fil barzakhi, yace maqamin annabawa a barzahu fuwaiqar rasuli, yana sama kadan da manzo, wa dunal wali, amma bai kai wali ba. Ka ji dan Allah, ka ji wannan magana. Shi yasa kake ganin ba sa jin kunyar waya annabi dan sun saba sunna, suna ganin ai sun bi maganar wanda ya fi shi, amma a baki sai su ce su ne masoya annabi, ai rigima zabi wani baya san annabi. Su kuma su ne suke kiyayya da annabi, suke gaba da sunnarsa, suna jin haushin ka ce musu ga hadisi cikin Bukhari ko Muslim ko cikin mafana Imam Malik. Su abinda suke so, an yi mafarki da shehu wane ya ce kaza, shehu wane ya bada falala ya ce kaza, to kowa sai haka. Zallat anaqahum la qadina, kowa za ga mika wuya yana saurare, kawai an yi mafarki da wani ya ce kaza. To yaushe za a zo dan Allah ga Qur'ani ga hadisi ya tsaya ana kafa hujja da mafarki? Abghasu ahlam, azo ana kafa hujja da wannan? Allah ya tsare mu. Ahmad dan Hanbal kuma ya buga misali da Sufyan, cewa ba za a kyale maganar annabi ba a bi maganar ko da Sufyan as-Sauri ne. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, taghayyur al-ahwal ila hadhihi al-ghayati hatta sara inda al-aktsari ibadatu ar-ruhbani hiya afdalu al-a'mali, canjawar al-amari inda al-aktsari, a wurin mafiya yawan mutane. An gane ko? Sara hatta sara inda al-aktsari, wato taghayyur al-ahwal ila hadhihi al-ghaya, canjawar halayen jama'a zuwa ga wannan makura da aka fada. Hatta sara inda al-aktsari, har ya zanto a wurin da yawa daga cikin mutane, ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal, wato bautawa waɗansu shehuna ko waliyai masu yawan ibada ita ce ma mafi jikon aiki, wato sammal wilaya, sai a sa wannan abun suna walitaka. Wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh, kuma bin maganar waɗansu malamai a kyale hadisi, a kyale qur'ani, wannan shine ilimi, shine fiqh a wurin waɗansu. Duk wanda ya iya gwanancewa wajen kyale maganar annabi ya bi maganar wani malami, to shi kenan, wannan shi ya gwanance wajen ilimi. Shi ko ka'idar ilimi littafin Allah, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahabatu laysa bit-tamwih. Haka Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa, shi ilimi shi ne Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sahabbai sun fahimto kaza, karkashin nasi kaza, na Qur'ani ko na hadisi. laysa bitamuhi ba wani kwana-kwana ba aya karara hadisi tabbatacce bisa ga fahimtar sahabbai bisa ga fahimtar magabata na gari kalli khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ba ilimi bane ba saboda wauta ka hada rigima tsakanin abinda annabi ya faɗa da abinda wani malamin fiqh ya faɗa sai to anan dai annabi ya ce kaza to amma ba zabar mu kuma an ce kaza abadan Allah ka yadda fa nan annabi ya ce kaza hadisi ne wannan hadisin dai ga abin da yake to amma mu ba zamar mu ba a aiki da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka annabi ya faɗa ka yadda amma mazhabar ba a aiki da shi ibn al-qayyim yace wannan ai wuta ce da a ce baka yadda ba annabi ya faɗa to wannan kana da uzuri kila na jahilci ko wani abu amma ka yadda ya faɗa amma yanzu zaka saba masa saboda malamin mazhabar ka ai wannan shine babban hadari din shine imamu shafi ke cewa kullul ulumi wal qur'ani musgilatun illa al haditha wa illa al fiqh fi al din al ilm ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatin ce dukkan ilmai in ba al qur'ani ba shagaltar da kai za su yi ka kyale abu mafi mahimmanci zuwa ga abin da mahimmancin sa ba ya bewa illa al haditha sai fa in hadisi ne wa illa al fiqh fi al din sai fa ilmin fiqh da yake garwaye da hadisi al-ilmu ma kana fihi qala haddathana ilmi shine abinda da an jima a ce haddathana da an jima a ce haddathana ka san za a ce qala rasulullahi wa ma siwahu fa waswasu shayatin in ko ba wannan ba to ya zama waswasun shaytan ibn hazm yake cewa ana imun anta an kutubil hadithi wa ma ata anil mustafa fiha min ad-din كمسلم والبخاري اللذين هما شدع الدين في نقل وتبيين أولى بأجر وتعظيم ومهمدة من كل قول أتى من رأي سهنوني يتين ركي برسي كي عن كتب الحديث كجالي التي تفهم الحديث يبي كي كان برسي وما أتى أن المصطفى فيها من الدين ka kyale abin da ya gangaro daga wajen al-Mustafa zababbe shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyale abin da zo daga wurin sana addini ka muslimin kamar littafin sahih muslim wal bukhari kamar imam littafin imam al-bukhari allazaini huma shadda uraddini wanda su suka rike shikashikan addinin aula bi ajrin ai wannan shine zai tabbatar maka lada bukhari muslim wa ta'zimin shi ya fitantanta ka girmama wa muhammadatin shi ya fitantanta ayabe ka in ka kula da shi min kulli qawlin atamin rahi sununi sai da dukkan wata magana da za a ce sununi ya ce kaga da yan maliki ya yi gina to dina yau rigima da su thumma taghayyarat al ahwal halaye suka ci gaba da canjawa ila an ubida min dunillah aka rinka bautata masu waɗannan da ake danganta su da ilimi ko ibada ba Allah ba man laysa min sa'a har ma aka zo ana bautatawa summa tagaratul ahwal halaye suka canja ila an ubida min dunillah har aka zo aka bauta wani Allah man laysa min salihin cikin irin mutanen ma da ba salihai bane ba wa ubida bil ma'ana thani man huwa min al jahilina amana tabi kuma aka zo aka rinka bauta mutanen da su jahilai ne ma ba su da magana da ilimi ma'ana a mataki na farko wannan ya sami ilimi saboda ilimi sai mutane suka jarabta da shi sai suka rinka bin maganganun sa ma suna kyale Qur'ani da hadisi har in ka zo sun fi sha'awar su koyi maganar sa sama da su koyi Qur'ani ko hadisi su koyi maganar wannan malamin dan sun jarabta da shi yanzu wani ya yadda ya kware da muktasar ya iya ko da baya da gangariyar har da Qur'ani ta izu bi ko tabara ba aibu bane dan bai haddace tabara zuwa nasi ba amma ina ganin aibu ne bai kware ba kan muktasar ka ji fadin girman Allah ba aibu bane dan bai san Bukhari ko Muslim ko littafin Muwatta na Imam Malik ba amma ina ganin aibu ne bai kware ba kan askari yanzu me fifita tsakanin ababan guda biyu kenan ya fifita muktasar kenan ya fifita wannan kenan ba ta kai su kuskure bane ba a abinda ake faɗa maka cikin waɗannan littattafan da malamai suka rubuta mujtahidi, duk malami mujtahidi cikin duk fatawar da zai faɗa ɗaya ce daga cikin biyu, ko ya faɗi daidai ko ya me, ashe kenan ka san ba duka bane abin da ya faɗa ya zama daidai. Aikinka shine idan ya yi daidai sai ka bi shi akan daidai, yana da lada biyu wajen Allah na kasancewarsa ya yi daidai. Idan ya yi kuskure sai ka kyale, ba za ka masa biyayya kan kuskure ba, amma shi yana da hanzari na kuskuren da ya yi tunda ba da ganganci bai ba, Allah ba zai kama shi da laifi ba. Amma kai in ka san kuskure ka bi shi kuma kana da laifi. Duk wanda za ka faɗa, ko mai muktasar, ko mai iziya, ko mai risala, ko dukkan kowane malami daga cikin manyan malamai, jigajigan malamai mujtahidai, makwararsa dai ka ce mujtahidi ne, to shi ko mujtahidi ko ya faɗi daidai ko ya kuskure. To amma duk magana da ta tabbata daga bakin annabi, ba za ka ce daga bakin mujtahidi take ba, daga bakin wa take? Ma'asumi. To kalmar ma'asumi menene ma'anarta kenan? Kararre, wanda ba zai kuskure ba. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya furci kansa zuciya sai wahayi. Ma zaga al-basar wa ma taga, ma kadaba al-fu'adu ma ra'a, duk abin da ya faɗa a daidai yake sallallahu alaihi wasallam. Amma shi ko mujtahidi ko ya daidai ko ya kuskure, to dan Allah da mutumin da kake da tabbas abin da duk ya furta daidai ne, da mutumin da ka san cewa abin da ya faɗa wani daidai ne wani kuskure ne, wanne ne yake cancanta ya zama abin bi? Na farkon ko na biyun? Na farkon kenan. Yanzu dan ka bi na farkon, ba ka bi shi bane dan saboda ya fi sauran cancanta, sai biyayya gare shi ta zanto rashin kunya ga sauran? Ai ba rashin kunya kai musu ba. Ai ba rashin kunya kai musu ba. Kai da kake tafiya da kana da wani aboki, kuka haɗu a aikin haji, tunda yanzu ana cikin kwanakin tafiya aikin haji ko? Kuka haɗu a aikin haji, ya je aikin haji shi da mahaifinsa, shi ya ɗauko kaya ya gaji, ga mahaifinsa ya ɗauko kaya ya gaji. Wannan abokinka ne, wancan kuma baban abokinka ne, dattijo ne mai shekaru yana nike da kaya, wannan kuma yaro ne maji ƙarfi, wane ne cancanta ka kyautatawa kenan? Idan ka karɓi kayan dattijon nan, kaga ba na babansa bane ba? Yanzu zai ji haushi ya ce ka tsare ne dan haka kake karɓan kayana? Ai ya kamata ma in za ka karɓi na shi ya ce me? A karɓi na baba. Ka ɗauki wani misalin ka ɗora, ga annabi ya ce kaza, ga kuma na an ce jika annabi ne ya ce kaza, maganar wa ya kamata ka karɓa ta ganin ta kakar ta jika? Wancan an ce jika annabi ne ya ce kaza, wannan kuma annabin ne da kansa, wancan jikan annabi, tsakaninsa da annabi akwai wani tubali a tsakiya, wannan annabin ne da kansa. Ya salam. Kaga sai a zo ana bautata mutum kawai dan salihi ne shi, wani ma kuma ba salihin bane ba, kawai jahili ne, amma an gama yawan ibada ne sai aka mai da shi wali. Sai an samo kabarin sa a wuri kaza, yayi shekara 40 a cikin sauma'a. To yayi shekara 40 a cikin sauma'a, a wani lokaci yazo? Yazo lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ko san sallan jam'i wajibi ce? Annabi ya ce sallan jam'i tana da fifiko akan sallan mutum daya da daraja nawa? 27. Wani hadisi ce 25, wani ce 27. To shi ya shekara 40 a cikin sauma'a, shi kadai a buka a dadin Allah, baya cin komai sai yayin itace. Kaga ya shekara 40 kenan bai je sallan jam'i ba. Ga juma'a bai je ba. Annabi ya ce dukkan mutumin da ya kyale juma'a uku bai je ta ba, dan sakaci ba wai uzuri ba, haka kawai dan sakaci irin nashi, to ya kusa a toshe zuciyarsa ta yadda alkhairi ba zai shiga ba. To shi ya shekara 40 baya zuwa juma'a, baya zuwa sallan jam'i, amma kuma duk da haka wali ne. To ta aka yi zama wali da girman Allah, mutum da baya jam'i tukuna ma. Allah ya tsare mu. Akwai waɗansu maganganu na waɗansu malaman don cike wannan gibin da suke nuna wato mahimmancin ko wajibcin bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman malaman mazhabobin nan guda hudu, Imam Abu Hanifa na farkon su kenan, da Imam Malik ibn Anas na biyu, da Imam Shafi'i na uku, da Imam Ahmad bin Hanbal na hudu. Ku ji maganganun su, domin duk wanda yake raye a duniya yanzu yana bin wata mazhaba ta fiqh, daya daga cikin hudun nan galibi ake bi. Imam Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Sabit, an ruwaito magana da dama daga bakinsa wanda ke nuna wajibcin bin sunnar annabi a kyale fatawarsa, matukar fatawarsa ta saba sunnar annabi. Maganarsa ta farko yace idza sahhal hadisu fa huwa mazhabi, yace matukar hadisi ya inganta to wannan hadisi shine mazhabata. Maganarsa ta biyu yace la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu, yace baya halatta ga wani ya riko da maganar mu matukar bai san daga ina muka ciro wannan maganar ba. Ma'ana duk abin da muka faɗa ya rage masa, yayi bincike ya samu da Qur'ani muka kafa hujja ko hadisi sannan ya aiki da ita, amma haka ba tare da bincike bai bi yace to bai halatta ba. Wannan magana ta shi Ibn Abdul Barr ya kawo ta a wata magana ta shi yace fa innana basharun naqulu qawla al-yawm wa narju anhu gadan, mu fa mutane ne a yau muna iya faɗin magana gobe ko mu canja ta da wata in mun gane kuskure muka yi, to dan me zaka rike maganar muka ce kullun ita zaka bi. Wa fi ukhra, a wata magana ta shi yace wai haka yaya ako, yana magana da Abu Yusuf shine Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari al-Makki, ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa, yace da shi wai haka yaya ako, kai tanka yaya ako, la taktub kulla ma tasma'u minni, kada mu rubuta duk abin da ka ji wurina, fa inni kad ara ar-ra'y al-yawm wa atrukuhu gadan, miwa a yau zan ga wata fatawa ta dace gobe goben nan in canja ta da wata in na ga wata tafita, wa ara ra'aya gadan wa atrukuhu ba'da gadan, miwa gobe in yi ijtihadi in bada fatawa da ijtihadi na jibi in ga hadisi in watsar da wannan magana da na faɗa gobe. Amma ta magana ta ce ta ƙarshe da zamu kawo yace idza qultu qawlan, idan na faɗo ta magana yukhalifu kitaballah, magana ta ci karo da littafin Allah, wa khabarar rasul sallallahu alaihi wa sallam, ya ci karo da abinda manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi, fatruku qawli, yace ku rabu da magana ta ku kama hadisin. Wannan maganganun sa da dama al-Imam al-Fullani ya kawo su cikin littafin Ikazul Himam, littafi ne mai kyau mutuka kwarai da gaske. Al-Imam Malik ibn Anas kuwa hujja kenan, hujjatul umma imam al-muslimina, kamar yadda Zahabi ya faɗa yace innama ana basharun ukhti'u wa usibu, yace sanadai kadai ni faɗan adam ne, ina iyan daidai ina iyan kuskure, fanzuru fi ra'ayi, ku duba ra'ayina ku gani, fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fa khudhuhu, abinda duk ya dace da littafin Allah da sunnar annabi ku rike shi, wa kullu ma lam yuwafiqa al-kitaba wa sunnah fatrukuhu, abinda duk bai dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba ku kyale wannan magana gefe guda. Wannan maganganun shi zaka same su cikin littafin Ibn Abdul Barr al-Jami'u li bayan al-ilmi wa fadlihi kenan, sannan da littafin Ibn Hazm wa littafin Usul al-Ahkam na Ibn Hazm da Ikazul Himam na al-Imam al-Fallani. Wata magana ta ce laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace babu wani bayan annabi face sai ana karban wata maganar tasa in ta dace da daidai wata kyale masa, yace sai dai annabi kadai. Qala ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab ya faɗa, ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik ibn Anas ne, yace samitu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlaini, nadi Imam Malik an yi masa fatawa dangane da tsatsaife yatsun kafa idan an zo cikin alwala fil wudu cikin alwala, fa qala laysa zalika ala sunnah, sai Imam Malik yace wannan ai ba sunna bane, ba bukatar tsatsaife yatsun kafa alwala. Qala Abdullah ibn Wahab yace fataraktuhu hatta khaffa an-nas, shi yana da hadisi da ya san cewa akwai hadisi ana tsatsaife yatsun kafa din, yace amma ban yi masa ganganci ba na cikin darasi, sai na kyale shi hatta khaffa an-nas, har mutane suka ragu suka tashi suka tafi. Fa qultu lahu, sai na ce da shi inda na fi zalika sunna, mu ko muna da wata sunna da ta tabbatar da haka, muna da hadisin da yake tabbatar da haka. Fa qala ma hiya, sai ya ce wata sunna ce, qultu, sai na ce da shi haddathana Lays ibn Sa'd wa ibn Lahia wa Amr ibn al-Haris an Yazid ibn Amr al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman al-Habali an al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma bayna asabi'i rijlaihi, sai ka masa wannan hadisin tare da wannan sanadin cewa wani bawan Allah yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa dan yakon sana na hannu yana tsatsaife ya tsun kafa da shi. Fa qala, sai Imam Malik da ya ji sanadin wannan hadisi yace inna hadha al-hadisa hasanun, wannan ko hadisi ne hasan kikkiawa ne ana hujja da shi. Abdullah bin Abi ce wa ma sami'tu bihi ya Malik yace gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ayti tunda nake ban taba jin wannan hadisin ba ko sai yanzu. Amma sanadin wannan mazajin da ka kawo duk ana karban hadisi wurin su gundarin hadisin matanin ban taba jin sa ba sai yau. Abdullah bin Abi ce summa sami'tuhu ba'da zalika yus'alu daga baya sai naji ana yi masa fatawa wa ya'muru bi takhlil al-asabi kuma yana bada fatawan cewa iya tsufi ya sun kafa din almajirin sa da ya tuna masa. Al-Imam Shafi'i shi ma akwai maganganunsa masu tarin yawan gaske kadan daga ciki yake cewa ajma al-muslimuna yace musulmai sun yi ijma'i me yake nufi da musulmai malamai tunda suka ce al-ami la yus'al wanda yake ba mai karatu ba ma za a tambaye shi buƙatar da ko baka yadda ba in aka haɗe a can sama shikenan shi sai ya bi wanda zai tambaye shi ji ra'ayinsa. Ajma al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa duk wanda sunnar annabi ta bayyana gare shi ga ta hadisi qarara baya halatta gare shi don maganar wani ya kyale wannan sunnar ta annabi. Wannan ka duba cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in da Ibn al-Qayyim haka yace wa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah faqulu bi sunnati rasulillah yace in kun ga wani abu cikin magana ta wanda ya sabawa hadisin annabi yace faqulu bi sunnati rasulillah ku kuje ku bada fatawa da sunnar annabi din wad'u ma qultu ku kyale abin da na faɗa. Haka shi ma yace idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi yace idan hadisi ya inganta mazhabata ne. Haka yake cewa kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama inda ahli an-naqli yace dukkan wata mas'ala wadda hadisi ya tabbata daga annabi daga wurin marwayta hadisi bi khilaf ma qultu hadisin yazo kishiyar abinda ne na bada fatawa yace fa ana raji'un an ha fiha yace wa ba'da mauti yace to na dawo daga rikirar wannan fatawar tawa a rayuwata da bayan mutuwa ta ba ruwa na da fatawar matakar kun samu hadisin annabi ku je ku bi. Sai maganar da tafi wannan da yake cewa idza ra'aytumuni aqulu qawlan in kun ganni ina bada fatawa da wata magana fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli yazanto ga wani abu ya tabbata daga annabi sabanin abin da na faɗa mimma yasihu cikin abin da yake ingantaccen hadisi ne fa hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aula yace to hadisin annabi shi za a bi fala tuqalliduni kar ku ce za ku bi ni. Wannan kadan daga cikin maganganun su kenan. Na karshen su Imam Ahmad bin Hanbal daga cikin maganganun su ke cewa la tuqallidni yace da almajiran sa kar ka ce zaka bi ni bi ta zai duk abin da na faɗa ka je ka yi ta aiki da shi wa la tuqallid malikan kar ka yi wa Imam Malik bi ta zai wa la Shafi'i kar ka yi wa Shafi'i wannan biyayyar makaunin biyayya wa la Auza'i kar ka bi Auza'i wa la Thawri kar ka bi Sufyan al-Thawri wa khudh min haythu akhadh je ka tsoro daga inda suka tsoro shine Qur'ani da hadisi. Wata magana ta ce ra'ayul auza'i wa ra'ayu malik wa ra'ayu abi hanifa ta kulluhu ra'ayun yace fatawar auza'i da fatawar imam malik da fatawar imam abu hanifa dukkanin su fatawa ce ra'ayi ne ijtihadi ne wa huwa indi sawa ni duk ɗaya ne aure na duk ɗaya ne ba wanda yafi wani cikin su ta fuskar fatawa wa innamal hujjatu fil athar yace hujja tana cikin hadisai. Wannan kadan kenan daga cikin maganganun malamai na mazhabobin nan guda hudu bisa ga cewa ya zama tilas biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin duk abin da zo da shi daga Allah. Baya halatta ka kyale hadisin annabi ka je ka bi fatawar wani malami duk wanda ya haka to ya zaɓarwa kansa ramin halaka ko mu gane idan an ce hadisin annabi shine hadisin da ya inganta banda hadisi dha'ifi ba a aiki da hadisi dha'ifi. Hadisi dha'ifi ba hujja bane ba. An gane da kyau mu gane cewa kar wani ya ga wata magana ta Imam Ahmad misali ko Imam Abu Hanifa ko wani daga cikin magabata cewa ana iya yin aiki da hadisi dha'ifi ya dauka abin da yake nufi da hadisi dha'ifi a wancan lokaci nashi shine abin da muke nufi hadisi dha'ifi a zamanin mu na yau. A su malamai na da can
suna kasa hadisi ne gida biyu. Kashi na farko hadisi sahihi, hadisi kashi na biyu hadisi da'ifi. To idan sun ce da'ifi a lokacin nan hatta hadisi al-hasan yana cikin sa, wanda zamu ce hasanun su a wurin su mai sunan sa da'ifi, ta fuskar rada suna ne amma ba da'ifi bane ba, amma sunan da suke bashi kenan a yaran su na ilimin hadisin su. Kun gane da kyau? To daga baya sai aka zo daga kan Imam Tirmidhi ko zamaninsa da zamanin da ya biyo bayansa, aka zo ana kasa hadisi gida uku, hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'if. Tun daga lokacin da aka yi wannan kasan sai ya zanto da hasan da sahihi su ne hujja, da'ifi ba, ba hujja bane ba. To kaga yanzu a yanzu idan an ce hadisi da'ifi a wannan karnin da muke ciki, tun daga zamanin Imam Tirmidhi zuwa yau, idan an ce da'ifi kaga ana nufin wanne kenan? Wanda ba a aiki da shi. To wani sai ya dauki wannan sai ya kwatanta me ake nufi da hadisi da'if a lokacin Abu Hanifa ko Imam Ahmad bin Hanbal ko wani cikin magabata, wanda su a lokacin su hadisi hasan shi ne mai da'if. To kaga idan ba ka gane istilahin malamai ba, babu yanda za ka gane maganar su. Dole sanin larabci kadai baya sa ka gane addini, sai ka san yare na kowane abin nan. Kamar yadda ka san mutumin da ya karanci turanci ya kware a turanci, in bai karanta sciences ba, babu yanda za a iya fahimci yaren yan science. In bai karanta geography ba, babu za a iya fahimci yaren su. In bai karanta kaza ba, kowane ilimi akwai yaren su doriya turanci din, wanda suka saba in sun ce kaza suna cewa ka suna nufin kaza kenan, in sun ce kaza suna nufin kaza kenan. Sanin turanci kadai ka zama mayan turanci ba zai saka fahimci wancan yaren ba, sai in ka karanta wannan ilimin. To kamar da sanin larabci ba ya saka gane yaren malaman hadisi, sai in ka karanta mustalahu da al-jarh wa ta'dil da ilmul rijal, sannan za ka gane yaren malaman hadisi. Kamar da sanin larabci kadai ba ya saka gane yaren malaman fiqh, sai in ka karanta qawaid fiqhiyya da usulul fiqh da sauransu kafin ka san yaren su da suke amfani da shi. Ina fata an fahimta. To dan haka kar wani ya dauko maganar wani malami ya ce ya malama na ta ana aiki da hadisi da ifi, wani malami sai mu ce wani malami ne faɗa mana shi na da ne ko na yanzu? In ka zama mana wani malami na da, mun san a yaren su hadisi hasan shi ne mai da'ifi, sai mu ce to ka kai ne baka fahimci yaren su ba, dan haka sai kai kuskure wajen fahimtar addini. Amma ga yadda al'amari yake, na farko kenan. Na biyu, waɗanda suke magana da jahilci su zo su ce ai ba ma za a ce ba ko hadisi da ifi, ka ji duniya ta lalace, yanzu hadisin ba ko da ifi, yanzu maganar annabi ba ko da ifi. Da akwai malamai jahilai da suke faɗin wannan, na ce musu malamai don haka ake ce musu a gari, amma al-haqiqa jahilai ne. Su gani suke ma bai kamata ba a ce akwai hadisi da'ifi ba, wata kar an ce annabi ya ce to shi kenan magana ta kare, sai kawai a kama abi. Duk abin da aka ce annabi ya ce wai gaskiya ne. To shi ne Malam Abdullahi ke buga wannan misali, ce kaga waɗannan idan aka bi su, mu yanzu muka can fata ba da mu da wani tsayi cikin addini. Da akwai wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake dangantawa annabi shi, aka ce annabi ya ce kyale ni da baƙaƙen fata, kyale ni da su, ba ruwana da su, su in sun ji yunwa su yi sata, in sun ƙoshi su yi zina, shi ne aikin su. To wannan hadisin sahihi ne ko da'ifi? Wannan hadisi dan kace sahihi ne, ya zakai ya sai kyale ya annabi ne ya faɗa, ba komai a wuce. To me matsayinka a cikin addini kenan? Kaga mutum ba da matsayi cikin addini kenan. Kaga wannan magana ba daga bakin annabi take ba, magana daga bakin annabi ba za ta zanto da wannan abin nan ba. Daga jin wannan wani balarabe ne, jahilin balarabe yake so ya fifita launin sa kawai, sai ya kawo wannan hadisin ya jiyawa bakaki don su ji jiki ba dan komai ba, ya kawo hadisi dan ya ture falalar waɗansu mutane. To saboda haka ga irin waɗannan dole wato karatu ne ke sa a fayyace ababai. A wani sai kullu bai ba a shahma, ba wai dukkan kowane fari yake kiran shi kitse ba, akwai farin da yake kitse ne, akwai farin da yake rogo ne. Dan saboda haka ba dukkan mutumin da yake takammasa bilibasul ilmi za a ce masa malami ba, dan ya sa rigan malanta ya rike kandiri ya rauni ya mai sai a ce mala. A dole sai an bincika an ji akwai Qur'ani akwai hadisi, in ba Qur'ani ba hadisi to kai ma kace malam sai kai istighfari, ka san ƙarya kake ba gaskiya ka faɗa ba. Ku hakuri in na kawo su harshe, saboda wallahi abin da akwai bakin ciki, kaga mutum ya amince da shi ta kafar watsa labarai yace kaza yace kaza yace kaza, kuma ya taya mutane ƙarya cikin addinin Islami. Kuma ko da yawa daga cikin hatta wanda suke tare da shi ta fuskar ra'ayi sun san ƙarya yake, wa amma ba za a yi masa ƙara. Tun da ana tare da shi a jam'iyya ɗaya ko ƙungiya ɗaya ko ɗarika ɗaya, ba za a yi masa ƙara, an san ƙarya yake. Akwai wanda an san ba malami bane ba, amma wanda suke tare da shi a dariƙar sun san walabbas ba ku kwanto ba bisa ga cewa wannan matsala akwai hadisi ga abin da malamai suka ce game da ita suna masu kafa hujja da wannan hadisi ko da ba za ka iya kawo hadisin da larabcinsa ba tunda ya halatta riwayatul hadisi bil ma'ana ka rawaito hadisi da ma'anarsa wannan babu laifi wannan yake cewa rashin halaccin tawili shin wannan ya takaita ne akan siffofin Allah kawai ko har ma da ayoyi da hadisai ba halatta kan tawili cikin siffofin Allah ka karkatar da ma'anarsu tawili din ya zanto ma'anarsa shine sarfin lafzi an zahirihi almutababir minhu ila muhtamalin marjuhin wannan ba halatta cikin ayatul sifat ha kuma ba halatta ko ba cikin ayatul sifat ba kai tawilin ayatul alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in kana da dalili da ya tilasta yin tawili shi asalin tawili ai irin tawilin da ya shahara wurin mu wanda dai muke magana a kansa shine ga lafazi da sananniyar ma'anarsa a cikin larabci amma sai ka karkatar da wannan ma'anar ka ce san ba ita ake nufi ba wannan nasin da yazo da wannan lafazin duk da lafazin kaza ne amma ba shi ake nufi ba kaza ake nufi an fahimta ko ka ce ba shi ake nufi ba kaza ake nufi saboda me saboda kaza yayin da duk ka ce lafazin nan ba lafazin wannan nassi da yace kaza ba kaza yake nufi ba kaza yake nufi to baya halatta ka ce kaza din nan sai in kana da dalili da ya tabbatar da haka in baka da dalili bai halatta ba ha kawai dan ganin damar ka ce a wannan nassin kaza yake nufi a dole ka dauke shi a ka'ida ta larabci da yake ba tare da karkatar da ma'ana ba ina fatan kun fahimta da kyau yanzu misali Allah madaukakin sarki ya ce was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihima jazaa'an bima kasabana kana min Allah balawu da balawu ne ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aiwatar wannan narkon azaba ne daga wajen Allah idan an ce hannu me ma'anar hannu a Hausa da Larabci da kowane yare ma me ma'anar hannu daga ina zuwa ina ke dauka ma'anar hannu an fahimta daga kafada har zuwa ƙarshe to yanzu idan mutum ya dogara da wannan ayar kaga zai barda kenan zai faro yanka tun daga nan gudu amma da ya koma zuwa ga hadisin annabi hadisi ya fassara bai ake dafi ba wai ana nufin hannu daga nan zuwa nan ba wani bangare na hannu shine ne na daga wuyan hannu saboda hadisi ya tabbatar da wannan yanzu kaga kana da dama a cikin nan gudun kace kaga nan gudun ba hannu ake nufi gaba daya ba ana nufin wani bangare na hannu shine daga wuyan hannu zuwa abin da ya san gaba an gane ko saboda menene yanzu wannan wani na iya tuhumar karatu to idan ka haka ai ka kautar da lafazi daga ma'anarsa kai tawili sai ka ce eh tawilin da akwai dalili ko babu akwai dalili shine ne nassin hadisin can na annabi da ya nuna kaza yake ne misali ne wannan da abubuwa da dama wanda mutum zai iya kafa misali da su wanda za ka kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa ta larabci zuwa ga wani abu duk da cewa wannan kila wani yazo ya ce ba tawili bane ba domin lafazin kansa yana nuna nan gurin yadda ne dan dama ita dalala ta alfaz ko dai ta zanto dalalatul mutawaqa ko dalalatul tadammun ko dalalatul iltizam to kaga nan gurin zai ce bi dalalatul tadammun al yad dama arzqu al yad ne saboda shine itlaqul lafzi ala ba'd ma'anahu wannan sashi na ma'anahu ma'ana zai iya ce maka wannan shine amma ta wata fuskar kuma za a iya cewa tawili ne amma an yi tawili saboda dalili kaza da haka duk inda tawili yake baya halatta kai shi sai inda dalili shi yasa su malaman usul fiqh suka kasa tawilin da wannan ma'anar zuwa gida uku akwai abin da suke kira at-tawilul qarib ko sai at-tawilul sahih at-tawilus sahih akwai kuma at-tawilul ba'id ko at-tawilul fasid ko kuma at-talaqub at-tawilus sahih ko al-qarib shine ka kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa amma saboda wani dalili da ka dogara da shi ingantacce na Qur'ani ko hadisi التأويل البعيد هو التأويل الفاسد ككوتد دا لفظي دا جماعة نسا سبو دوني دليلي اما سيدي دليل با انغنتا تيباني با با انغنتا اكافة حجة رشي اوان الناس كو دا انغنتا اما با يأتوك اوان نما انر دا ككي اما كي ككيش توانا سيدي تأويل لي قريب مجتهي جينا ايه اوان انتفس كوكسكولي يدوك اتوا اوان النا ايه زما دليل انكل كتد دا اوان اللفظي دا كذا زوا كذا توانا سيدي تأويل لي بعيد akwai kuma abin da ake kira at-tala'uf, shine ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ba tare da abin da ka ba tare ma da wani dalili ba, ko mai rauni ko mara rauni, har kawai kai ne kaga dama. Shine suke fassara shi da fassarar ƴan Shia da suka ce fadin Allah ta'ala idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, kaga nan gurin baqara. Menene baqara? Baqara a larabci shine me saniya, dabba ce ba bil adam ba ce ba, kafa hudu gare ta. Amma sai suka fassara baqara din nan da Aisha, to kaga wannan kawsar da lafazi daga ma'anarsa ne zuwa wata ma'ana ta biyu, ba dalili a kansa ko da'ifi ko sahihi ko a hankalce ko a shari'ance, a bagen wargi da littafin Allah kenan, wanda ke nuna mutum na iya yarda kai irin wannan ma'anarsa. To wannan wadan suna kiran tawili, wadan su je kar ku ce masa tawili, ku ce kawai tala'u bi kitabillah, tahrif ne tala'u bi kitabillah, mutum yana wasa da littafin Allah ne kawai. Allah ya tsare mu. Mai tambaya wannan shi ma ba ta da alaka da darasi, amma shi abin da ya faɗa ba, yana cewa wai menene hujjar da yasa kake yin hudubar juma'a da Hausa? Wace ma yana ji faɗa hudubar juma'a da Hausa? Duk ba na hudubar juma'a da Hausa, da Larabci nake yi, sannan daga baya in yi me? In fassara da Hausa. Kaga abin da zaka tambaye ni hujja kenan. Da ce na hawo minbari tun daga farkon hudubar har ƙarshe Hausa kawai dai, ban kawo ko da Larabci ɗaya ba. A maimakon in ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sai in ce yabo ya tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman gafararsa, muna neman tsaronsa daga sharrin kawai kanmu zuwa ƙarshe. Kaga sai ka tuhumce ni cewa na yi hudubar juma'a da me? To amma ka ji inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, da Larabci har minti 10 ko 15, sannan daga ban fassara da Hausa. Kaga ban yi hudubar da Hausa ba, da Larabci ne hudubar. Sai ka yi tambayar ta biyu kuma ka ji, tunda wannan ka tambaya ni kuma ita na bada ansa, tunda ta biyun ta biyu baya daga baya kam, amma dai wannan da ka tambaya ban yi shi ba. Ta shafi darasi? To
eh,
la tuqallid malikan wala kaza wala kaza wala kaza,
wannan magana da ku ne ga dukkan mutane ko ba a
gaisu. Yayin da duk aka ce mutum kare ya taqalidi ko ya dauko hukunci daga Qur'ani ko hadisi kai tsaye, ba magana ce ta tafi dukkan jama'a ba. Ina jin na sha maimaita wannan, shi yasa da na zo wurin kawai na wuce, saboda lokaci magana idan maime ya yawa ce ya zama to kamar akwai gondola tsawa ga mai saurare. Amma ba magana ce ta shafi kowa da kowa ba. Mutane kashi uku ne ta fuskar karatu, imma mutumin da ya kai matsayin mujtahidi, kaga wannan baya halatta yi koyi da kowa kai tsaye zai ciro hukunci daga cikin Qur'ani ko hadisi, yayin da yi koyi da wani to yayi kuskure. Imma mutumin da yake muttabi'i, muttabi'i shine mutumin da yake da ido a ilimi, shi bai kai matsayin mujtahidi ba ballantana ya zakulo hukunci kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi. Amma Allah ya ba shi wani bangare na ilimi, wanda idan aka ce Sufyan al-Thawri ya ce, Hammad ibn Zaid ya ce, Hammad ibn Salama ya ce, Auza'i ya ce, Al-Imam Malik ya ce, Shafi'i ya ce, zai iya duba maganar kowa ya ga da me ya kafa hujja, ya ga wani dalili ya fi ƙarfi ya bi, to muttabi'i kenan, ba ijtihadi yake ba, amma muttabi'i ne shi. To wannan mataki ne, duk wanda ya kai wannan matakin shi ma bai halatta bai taqalidin kowa. To sai kuma wanda yake muqallidi, muqallidi kuma shine awamun nas, wato ga magarin mutane wanda ba su da wani rabo na ilimi, abinda suke da shi na ilimi bai kai matsayin su iya karantawa bambancin magana tsakanin wani da wani ba, ko su gane dalilin ya dalilin wani. In ka ja nassin hadisi yanzu, ka ja nassin Larabci, ka ja nassin Qur'ani, ba ya iya bambance wannan ne Larabcin, wannan ne Qur'anin, wannan ne hadisin. Shi dai ya ji kai magana da wani yaran da yake tsammanin Larabci ne, amma menene Qur'ani, menene hadisi, menene Larabcin ka tsaba bai sani ba. To kaga wannan ka ce masa ya je Qur'ani ya dauko me, ko ya je hadisi ya dauko me? Wannan hukuncinsa shi ne ya zaɓi wanda yake ganin ya nutsu da jin tsoron Allahnsa da iliminsa, ya masa fatawa ya aiki da ita. An fahimta ko? Ya zaɓi wanda yake ganin ya yarda da iliminsa da tsoron Allahnsa, ya masa fatawa ya aiki da ita, shi ne hukuncinsa. Ina na matsayinsa na muqallidi, babu yanda za ka ce ijtihadi. Da aka kar ɗalibai su ɗauka cewa da an ce kar kai koyi da Malik, kar kai koyi da kaza, su ɗauki magana haka ala itlaqiha, kowa ya ɗauka da gawa ya zama matsayin mujtahidi, shi kenan ya yi abin da ya ga dama. Da an kawo magana wadda ta saba, ya ce to Imam Malik din ma ya bai da hujja, Shafi'i din ma ya bai da hujja, to irin wannan akwai karancin ladabi wanda idan mutum na yin su za a zaba zai samu albarkar ilimi ba. Har da kallaka ka girmama su da matsayin da Allah ya ba su. Girmamawa daban kuma cewa maganar su wanda ake ganin ta saba hadisi wannan kuma ai daban zaka je ka dauki wacce magana ta hadisi ka kyale maganar su. Rashin daukar maganar su baya nuna rashin girmama su. Wannan shine ma girmama su din a irin wannan zamani. Dan babban gurin su a rayuwa su ga an yi wa Annabi da'a. Ko suna da rai ko ba su da rai ba su da wata manufa ko guri a duniya da suka ga ana da ya wuce su ga mutane na yawa Annabi da'a shine babban manufar su. Kaga wanda suke da wannan manufar yayin da duk kawa Annabi da'a ka faranta musu rai ko suna nan ko ba su da. To amma mutum ya fadi bakar magana ga wani daga cikin malamai ya ce ai to wani ma bai da hujja wani ma bai da hujja wani ma aika zane. Wannan nan yana da falala da kima da daraja cikin musulunci kafin ka gano wannan kuskuren guda ɗaya yana da daidai da ya sama da 200. To ka kasa ba yanzu idan aka sai kirge tsakanin kuskuren sa da daidai din sa wanne fi yawa ba zaka yi kirge da daidai din ba amma kuskuren kila kai yi kirgewa to me na fada masa bukar magana a ciki kuma shi yasa kullun ake bukatar mutum ya fahimci abu ta fuskar addini in dai ka dauki ka'ida wanda za ta raba ka da shi'anci ka dauki ka'ida kuma da za ta raba ka da sufanci to ka riga ka huta zaka fahimci addini da kyau. Ka'idar shi'anci shine shi shugaba baya kuskure ba haka bane ba su suke da itikadi na ismatul a'imma kenan shugaba baya kuskure duk abin da ya fada sai a yi in dai imami hujja ya bada fatawa magana ta kare kana yi kyale maganar Allah kai tsaye ka fita shi to kaga wannan shi'anci ne fa amma hankali sai wannan ya shigo cikin sufanci ya zanto su ma shehi kuma shikenan ya zama hujja irin yadda can suke da imamu wanda baya kuskure haka su ma sufaye kuma suke da abin nan shehi wanda za a bi shi kai tsaye wa sallimil amra lahu la ta'tarid wa law bi siyanin ata idhan fur ka sallama masa al'amari gaba daya karka ce dan me ko sabo yayi to a lokacin an wajabta saban sai ka bi haka Abdul Karim al-Jili ya fada daga cikin manyan malaman sufaye to ka ga yana amfani wannan to yayin da ka dauki wannan kuma shikenan kaga kenan zaka fada cikin ramin halaka mai yawan gaske ko buta daga wannan da ko buta daga wancan tafarkin shi an tsin sai yasa sai ka fahimci sunna daidai kai ka kubuta kuma daga khawarijanci da mu'tazilanci domin nan gurin shi anci da sufanci sun dauki wata matsaya ne guda daya shine shugaba baya kuskure duk abin da ya faɗa dole bi kaga nan gurin kuskure ne mai girman gaske dan wannan zai sa ka kyale magana da wanda ta zo daga wajen ma'asumi ka gama maganar mutumin da ba ma'asumi ba to sun sa su si anci sai suka yi wata dabara sai suka ce to ai shi kanshi imamin ya zama ma'asumi ne dan haka dole a bi shi da su yadda suka wuce kenan da mutane to su kuma sufaye ba su yi wannan ba sai suka ce to kai koda kana ganin daidai ne kana ganin abu kaza da shehi ya faɗa kuskure ne to wannan a ilimin hakika daidai ne a ilimin shari'a da kake da shi ne na Qur'ani da hadisi kake ganin kuskure ne kai ko baka da hakika shi ko yana da hakika to kaga nan gurin Allah kalli idan kana da hankali sai ka tafi akan shari'ar ka tunda ita ka sani ka kyale shehi da hakika sai zai ta hakika tunda shi ya santa dama ta su ce take bantattu kowanne dai akwai uzurin da yake bayarwa wanda yake ya iya karbar wato ayi intikadin sa a rushe shi ta hanyar Qur'ani da hadisi to su mu'tazilanci kuma da khawarijanci su kuma shine wato su idan kai kuskuren guda ɗaya sai a ajiye ka gefe guda ba magana da kai kenan ka gama kenan ka yi expire su sun yi dana kuskuren amma idan kai kanto kai maka riga kasan inda zaka kuma ba wanda zai sake sauraron ka raba da kuwa to waɗannan ababe dukkan su kaga bidiyoyi ne kuma dukkan su kishiyan as-siratal mustaqim ne to yanzu ga mutum akan ɗaya daga cikin aƙidun nan ba tare da ya sani ba ya da'awar mu'tazilanci ko khawarijanci ko sufanci ko shi'anci amma sai ya samu kansa da wannan burbushin wannan aƙidar a zuciya idan wani malami ya kuskure ce malaki ne ya kuskure to wallahi ni daga yau ba ni bace ba sauraron karatun sara bada kaga shi khawarijanci ne da mu'tazilanci kaddara kuskure ne waye ya ce maka dace shi baya kuskure daga nan ya zama mala'ika daga nan da ya zama malami komai yin shekara goma da suka wuce daidai ne amma yau tunda an yi kuskure shi daga yau ya rabu da shi kenan dan me zai kuskure a abin mamaki shine kar ya kuskure ba wai yin kuskure ne abin mamaki ba abin mamaki ya rayu bai kuskure ba wannan ya kamata ya bayar da mamaki da haka abin da ake bukata yayin da mutum ya kuskure ka duba bangaren alkhairin sa ka duba bangaren kuskuren wannan yafi yawa to sai ka masa adalci sannan kuma ka roƙa masa gafara cikin kuskuren da yi. kuma shi ne kuskuren babban abin da ake bukata. Ba aibu bane dan kai kuskure ko dan nayi kuskure, amma aibu shine in doge akan kuskure, na san kuskure ne, an fadakar da ni in tsaya akai in ce ko za a mutu. Abin da yake kuskure ne a zahiri bani da hujja akai, in doge akai dan saboda na dade da ba ta fatawa akai, yanzu bana so a ga wallena. To kaga wannan shine babban zalunci. Duk malamin da ya haka to ya sai iya zalunci, kaga wannan yana son ya nada kansa ne a matsayin abun biya kyale Allah da manzansa. Kaga nan dole a dauki wani mataki na dawo da shi kan hanya ta kowace hanya, laluma, zafi-zafi, kauracewa, menene da sauransu, yake dawowa shi ke na rabu da shi, don halaka zai kaga mutane. To waɗannan al'amura dukansu sai muna kallon su da ido na adalci da kuma ido na ilimi. Kullum mu daina kallon mai zuciyar mu take so, a mai nafsi na shari'a yake so. Wani da ya ga zuciyarsa tana son kaza, to shi kaza ɗin nan haka zai zo ya ce dole haka za a yi, in ba haka aka yi ba kuma kuskure aka yi. Ba daidai bane ba, in ba haka ba ya rabu da mutane, in ba haka ba ya fita daga kwamiti, in ba haka ba ya fita daga makaranta, in ba haka ba ya daina zuwa, ya daina sauraron karatun malam wane. Kawai shi aka saba wa shi kadai, ba na san Qur'ani ko hadisi ba, shi ne ba a yi masa daidai ba. Ya kasa bambance tsakanin bukatunsa da bukatun musulunci, a nan rigimar take, me yake so, me musulunci yake so, baya iya rarrabe su haka. To kaga wannan anan kuskure yake zuwa. Allah ya tsare mu, Allah ya kuma daga dakatar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wannan ke cewa sau da dama akan yi masa tambaya a matsayinsa na ɗalibi, zai iya tunan hukuncin da aka tambaye shi, kuma ya tabbatar akwai hadisi akan wannan hukuncin, sai dai shi bai rike hadisin ba. To kenan zai iya faɗa mutane wannan abin da ya sani, wanda ya san akwai hadisi, tabbas akai ko da ba zai iya kawo su ba, ya halatta. Za ka iya faɗin wannan abu matuƙar kana da tabbas. Ba ku kwanto ba bisa da cewa wannan matsala ko hadisi ga abinda malamai suka ce game da ita, suna masu kafa hujja da wannan hadisi, ko da ba za ka iya kawo hadisin da larabcinsa ba, tunda ya halatta riwayatul hadisi bil ma'ana, ka rawaito hadisi da ma'anarsa. Wannan babu laifi. Wanda yake cewa rashin halaccin tawili shi, wannan ya takaita ne akan siffofin Allah kawai ko har ma da ayoyi da hadisi? Baya halatta kan tawili cikin siffofin Allah ka karkatar da ma'anarsa. Tawili din ya zanto ma'anarsa shine sarful lafzi an zahirihi almutabadir minhu ila muhtamalin marjuhin, wannan baya halatta cikin ayatul sifat. Ha kuma baya halatta ko ba cikin ayatul sifat ba kai tawilin ayatul alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai fa in kana da dalili da ya tilasta yin tawili. Shi asalin tawili ai irin tawilin da ya shahara wurinmu, wanda dai muke magana a kansa, shi ne ga lafazi da sananniyar ma'anarsa a cikin larabci. Amma sai ka karkatar da wannan ma'anar ka ce san ba ita ake nufi ba, wannan nassin da ya zo da wannan lafazin duk da lafazin kaza ne, amma ba shi ake nufi ba, kaza ake nufi. An fahimta ko? Ka ce ba shi ake nufi ba, kaza ake nufi. Saboda me? Saboda kaza. Yayin da duka ce lafazin nan ba lafazin wannan nassi da yake kaza, ba kaza yake nufi ba kaza yake nufi, to baya halatta ka ce kaza din nan sai in kana da dalili da tabbatar da haka. In ba ka da dalili bai halatta ba, ha kawai dan ganin damar ka ka ce ai wannan nassin kaza yake nufi, a dole ka dauke shi a ka'idar ta larabci da yake ba tare da karkatar da wannan ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. Yanzu misali ana madaukakin sarki ce wa sariqu wa sariqatu fa kaba wa aydihuma jazaa'an bima kasaba na kana min Allah, balawu da balawu ne ya yanke hannayensu fa kaba kuma abin da suka aiwatar, wannan narkon azaba ne daga wajen Allah. Idan an ce hannu, me ma'anar hannu a Hausa da Larabci da kowane yare ma, me ma'anar hannu? Daga ina zuwa ina ke dauka ma'anar hannu? An fahimta daga kafada har zuwa. To yanzu idan mutum ya dogara da wannan ayar, kaga zai barna ke. Amma idan koma zuwa ga hadisi, annabi hadisi ya fassara bai ake tafi ba wai ana nufin hannu daga nan zuwa nan ba, wani bangare da hannu shi ne da daga wayan ku, saboda hadisi ya tabbatar da wannan. Yanzu kaga kana da dama a cikin nan wurin, kace kaga nan wurin ba hannu ake nufi gaba ɗaya ba, ana nufin wani bangare da hannu shi ne daga wayan hannu zuwa abin da ya canza. An gane ku? saboda mai nadi yanzu wannan wani na iya tuhumar karatu to idan ka haka ai ka kautar da lafazi daga ma'anarsa kai tawili sai ka ce eh tawili ne dai akwai dalili ko ba akwai dalili shine ne nassan hadisin kan annabi da ya nuna karaki misali ne wannan da abubuwa da dama wannan mutum zai iya kafa misali da shi wanda za a kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa ta larabci zuwa ga wani abu duk da cewa wannan kila wani ya zo ce ba tawili ba ne ba domin lafazin kansa yana nuna nan wurin yadda ne dan dama ita dalala ta alfaz ko dai ta zanto dalalatul mutawaka ko dalalatul tadammun ko dalalatul iltizam to kaga nan mun zai ce bi dalalatul tadammun aliyad dama ar-rizqu aliyad ne saboda shine idlalul lafzi ala ba'du ma'ana wani sashi da ma'ana ma'ana zai iya ce maka wannan shine amma ta wata fuskar kuma za a iya cewa tawili ne amma an yi tawili saboda dalili kan dan haka duk inda tawili yake baya halatta kai sai inda dalili shi yasa su malaman usul fiqh sai kasa tawilin da wannan ma'anar zuwa gida uku akwai abin ci kira at-tawilul qarib ko sai at-tawilul sahih at-tawilul sahih akwai kuma at-tawilul ba'id ko at-tawilul fasid ko kuma at-talaq at-tawilul sahih ko al-qarib shine ka kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa amma saboda wani dalili da ka dogara da shi ingantaccen qur'ani ko hadisi التأويل البعيد والتأويل الفاسد ككوتك دلفة زيدة جماعة نفسها سبو جوني ذليلي اما سيدين ذليلي باي انجلتا تيماني با باي انجلتا اكافة حجة رسي اوان الناس ودا يا انجلتا اما باي اتوكا وان نمع نفسه ككي اما كي ككي وانا سيدة تأويل لي قريب ملتين جينا ايه وانا انتفسك الكسكولي يروك اتوى وانا نائية زبا دليلي ان كان كتب دوانا اللفة زيدة كذازوا كما فوانا سيدة تأويل لي بعيد akwai kuma abin da ke kira at-talaq shine ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ba tare da abin da kake ba tare ma da wani dalili ba ko mai rauni ko mai rauni ha kawai kai ne ka ga dama shine suke fassara shi da fassara insiya da suka ce fa da Allah ta'ala idza qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara kaga nan gulan baqara menene baqara baqara a larabci shine ne sani dabba ce ba bil adam ba ce kafa hudu gare ta amma sai suka fassara baqara din nan da Aisha to kaga wannan kautar da lafazi daga ma'anarsa ne zuwa wata ma'ana ta biyu ba dalili akan sa ko da'ibi ko sahihi ko a hankalce ko a shari'ance a bagin wani da littafin Allah ke wanda ke nuna mutum na iya yarda da kai irin wannan ma'ana to wannan wadan suna kiran tawil da zai kan kusa masa tawil kuce kawai talaqu bi kitabillah tahrif talaqu bi kitabillah mutum yana wasa da littafin Allah ne kawai Allah ya kare ne. Ne tambaya wannan shi ma ba ta da alaka da zarafi amma shi abin da ya fada ba yana cewa wai menene hujjar da yasa kake yin hudubar juma'a da Hausa? Wace ma yana jin hudubar juma'a da Hausa? Mun ba na hudubar juma'a da Hausa da Larabci nake sanan daga bayan ne. Fassara da Hausa. Kaga abin da zaka tambaye ni hujja kenan. Da ce na hawo minbari tun daga farkon hudu ba har ƙarshe Hausa kawai ne ban kawo ko da Larabci ɗaya ba a maimakon in ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai in ce yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawai kanmu zuwa ƙarshe kaga sai ka fahimce cewa na yi hudubar juma'a da me to amma ka ji innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu da Larabci har minti goma ko sha biyar sannan daga ba mu fassara da Hausa kaga ban yi hudubar da Hausa ba. Da Larabci ne huduba sai ka yi tambayar ta biyu kuma kaji tunda wannan ka tambaya ni kuma ita na ba da ansa tunda ta biyun ta biyu baya daga baya ka amma dai wannan da ka tambaya ban yi shi ba ta shafi darasi? To
magana
a ne ku sada kallu ma kallu malikan wala kaza wala kaza wala kaza
wannan magana da take
yi ba dukkan mutane ba Allah ya yi da duk aka ce mutum kare yake kalidi ko ya dauko hukunci daga Qur'ani ko hadisi kai tsaye ba magana ce ta tafi dukkan jama'a ba ina jin na sha maimaita wannan shi yasa da nazo wurin kawai na wuce saboda lokaci magana idan mai mai yawa sai ya zama to kamar akwai gondura tuwa ga mai saurare amma ba magana ce ta tafi kowa da kowa ba mutane kashi uku ne ta fuskar karatu imma mutumin da ya kai matsayin mujtahidi kaga wannan baya halatta yayi koyi da kowa kai tsaye zai yi ko hadisi yayin da yayi koyi da wani to yayi kuskure imma mutumin da yake muttabi'i shine mutumin da yake da ido a ilimi shi bai kai matsayin mujtahidi mallantana ya zakulo hukunci kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi, amma Allah ya bashi wani bangare na ilimi wanda idan aka ce Sufyan ats-Tsauri ya ce, Hammad ibn Zaid ya ce, Hammad ibn Sulaiman ya ce, Auza'i ya ce, Al-Imam Malik ya ce, Shafi'i ya ce, zai iya duba maganar kowa ya ga da me ya kafa hujja, ya ga wani dalili ya fi ƙarfi ya bi, to muttabi'i kenan, ba ijtihadi yake ba, amma muttabi'i ne shi. To wannan mataki ne, duk wanda kai wannan matakin shi ma bai halatta ba ya ta kalilin kowa. To sai kuma wanda yake muqallidi, muqallidi kuma shi ne awamun nas, wato gama garin mutane wanda ba su da wani rabo na ilimi. Abinda suke da shi na ilimi bai kai matsayin su iya karantawa bambancin magana tsakanin wani da wani, ba ko su gane dalilin ya dalilin wani. In ka ja nassin hadisi yanzu, ka ja nassin larabci, ka ja nassin Qur'ani, ba ya iya bambance wannan ne larabcin, wannan ne Qur'anin, wannan ne hadisi. Shi dai ya ji kayan magana da wani yaran da yake tsammanin larabci ne, amma menene Qur'ani, menene hadisi, menene larabcin ka tsaba bai sani. To kaga wannan ka ce masa ya ji Qur'ani ya dauko me, ko ya ji hadisi ya dauko me. Wannan hukuncinsa shi ne ya zaɓi wanda yake ganin ya nutsu da jin tsoron Allahnsa da iliminsa ya masa fatawa ya aiki da ita. An fahimta ko? Ya zaɓi wanda yake ganin ya yarda da iliminsa da tsoron Allahnsa ya masa fatawa ya aiki da ita, shi ne hukuncinsa. Ina na matsayinsa na muƙallidi, babu yanda za ka ce ya yi istihadi. Da haka kar ɗalibai su ɗauka cewa da an ce kar kai koyi da Malik, kar kai koyi da kaza, su ɗauki magana haka ana itlaqiha, kowa ya ɗauka da gawayi ya zama matsayin mujtahidi, shi kenan ya yi abin da ya ga dama. Da an kawo magana wadda ta saba, ya ce to Imam Malik din ma ya bayar da hujja, Shafi'i din ma ya bayar da hujja. To irin wannan akwai karancin ladabi, wanda idan mutum na yin su za a ga ba zai samu albarkar ilimi ba. Allah kalla ka girmama su da matsayin da Allah ya ba su. Girmamawa daban, kuma cewa maganar su wadda ake ganin ta saba hadisi, wannan kuma ai daban, za ka je ka dauki wacce magana ta hadisi ka kyale maganar su. Rashin daukar maganar su baya nuna rashin girmama su. Wannan shine ma girmama su din a irin wannan zamani. Dan babban gurin su a rayuwa su ga an yi wa annabi da'a. Ko suna da rai ko ba su da rai, ba su da wata manufa ko guri a duniya da suka ga ana da ya wuce su ga mutane na yi wa annabi da'a, shine babban manufar su. Ga wanda suke da wannan manufar, yayin da duk kawai annabi da'a ka faranta musu rai, ko suna nan ko ba su. To amma mutum ya fadi bakar magana ga wani daga cikin malamai ya ce, ai to wani ma bai da hujja, wani ma bai da hujja, wani ma ai kaza ne. Wannan nan yana da falala da kima da daraja cikin musulunci, kafin ka gano wannan kuskuren guda ɗaya yana da daidai da ya sama da 200. To ka kasa ba, yanzu idan aka sai kirge tsakanin kuskurensa da daidai ɗinsa, wanne fi yawa? Ba za ka iya kirge daidai ɗin ba, amma kuskuren kila ka iya kirgewa. To me yana faɗa masa bakar magana ce? Kuma shi yasa kullum ake buƙatar mutum ya fahimci abu ta fuskar addini. In dai ka ɗauki ka'ida wanda za ta raba ka da fi'anci, ka ɗauki ka'ida kuma da za ta raba ka da sufanci, to ka riga ka huta, za ka fahimci addini da kyau. Ka'idar fi'anci shi ne shi shugaba baya kuskure, ba haka bane ba? Su suke da itikadi na ismatul a'imma, suke da shugaba baya kuskure, don abin da ya faɗa sai a yi. In dai imami hujja ya bada fatawa, magana ta ƙare, kana iya ƙyale maganar Allah kai tsaye ka fita shi. To kaga wannan fi'anci ne fa, amma a hankali sai wannan ya shigo cikin sufanci, ya zanto su ma shehi, kuma shi kenan ya zama hujja. Ina yadda can suke da imam wanda baya kuskure, haka su ma sufaye kuma suke da abin nan shehi wanda za a bi shi kai tsaye. Wa sallimil amra lahu la ta'tari walau bi siyanin ata idan qut, ka sallama masa al'amari gaba ɗaya, kar ka ce dan me ko sako yayi, to a lokacin an wajabta saban sai ka bi. Haka Abdul Karim al-Jili ya faɗa daga cikin manyan malaman sufaye. To kaga yana amfani wannan. To yayin da ka ɗauki wannan kuma shi kenan, kaga kenan za ka faɗa cikin ramin halaka mai yawan gaske. Kuɓuta daga wannan da kuɓuta daga wancan tafarkin shi an cin, sai yasa sai ka fahimci sunna daidai. Sai ka kuɓuta kuma daga khawarijanci da mu'tazilanci, domin a nan gurin shi an ci da sufanci sun ɗauki wata matsaya ne guda ɗaya, shi ne shugaba baya kuskure, duk abin da ya faɗa dole a bi. Kaga nan gurin kuskure ne mai girman gaske, dan wannan zai sa ka kyale magana da wanda ta zo daga wajen ma'asumi, ka gawa maganar mutumin da ba ma'asumi ba. To sun sa sun si an ci, sai suka yi wata dabara, sai suka ce to ai shi kanshi imamin ya zama ma'asumi ne, dan haka dole a bi shi. Da su yadda suka wuce kenan da mutane. To su kuma sufaye ba su yi wannan ba, sai suka ce to kai koda kana ganin daidai ne, kana ganin abu kaza da sihi ya faɗa kuskure ne, to wannan a ilimin hakika daidai ne. A ilimin shari'a da kake da shi na Qur'ani da hadisi kake ganin kuskure ne, kai ko baka da hakika, shi ko na da hakika. To kaga anan gurin Allah, akalli idan kana da hankali sai ka tafi akan shari'ar ka tunda ita ka sani, ka kyalle shi da hakika sai zai ta hakika tunda shi ya san ta dama ta sace take kwantar kowanne dai akwai uzurin da yake bayarwa wanda yake ya iya karbar wato ayi intikadin sa a rushe shi ta hanyar Qur'ani da hadisi to su mu mutazalanci kuma da kawarijanci su kuma shine wato su idan kai kuskuren guda ɗaya sai a ajiye ka gefe guda ba magana da kai ka gama kinan kai expire su sun yi dana kuskuren amma idan kai kwanto kai maka daga kasa inda zaka koma ba wani ne sai ki sauraron ka rabar to wadannan ababe dukkan su kaga bidoyi ne kuma dukkan su kishin as-siratal mustaqim ne to yanzu ga mutum akan ɗaya daga cikin ake dunnan ba tare da ya sani ba ya da awar mutuzlanci ko kawarijanci ko sufanci ko shiyanci amma sai ya samu kansa da wannan barbashin wannan aqidar azunciya idan wani malami ya kuskure ce malam ki ne ya kuskure to wallahi ni da gaba ne ba shi ba sauraron karatun sara ba kaga shi kawarijanci ne da mutuzlanci kaddara kuskure waye yake maka dace shi baya kuskure daga nan ya zama malaika daga nan ne ya zama malami komai yin shekara goma da suka wuce daidai ne amma yau tunda an yi kuskure shi daga ya rabu da shi kenan nan ne mai kuskure ai abun mamaki shine kare ya kuskure ba wai yin kuskure ne abun mamaki abun mamaki yana yi mai kuskure ga wannan ya kamata ya bayar da mamaki dan abin da yake bukata yayin da mutum ya kuskure ka duba bangaren alkhairin sa ka duba bangaren kuskuren wannan yake yawa to sai ka masa adalci sannan kuma ka roƙa masa gafara cikin kuskuren da yake kuma shi ne kuskuren babban abin da ake bukata ba aibu bane dan kai kuskure ko dan nayi kuskure amma aibu shine in doge akan kuskure na san kuskure ne an fadakar da ni in tsaya a kai nake ko za a mutu abin da yake kuskure ne a zahiri